Magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 28 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya, za a ji matakan da al'umma ke dauka na kare kai daga hare-haren 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya. Za kuma mu dai ka yankin Niger Delta, inda har yanzu dai kan sha'anin tsaro. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Malumfashi na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda al'amuran tsaro da aikata ta'addanci ke kara karuwa a Najeriya. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu dauke da labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Akalla mutane 7 sun mutu, kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya Lahadi a babban birnin Bangladesh. Amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba, wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku, a cewar ma'aikatar 'yan sanda da ta kwana-kwana. Fashewar ta auku ne da yammacin jiya a wani gini a Mukbazar da ke cikin birnin Dhaka. Kana ma'aikatan ceto sun isa wurin, inji Faisal Lur Rahman, jami'in kwana-kwana a cikin ginin. Akalla gine-gine 7 suka lalace sakamakon girmar fashewar, inji Rahman. Kwamishinan 'yan sandan birnin Dhaka, Shafiqul Islam, ya faɗa wa manema labarai cewa akalla mutane 7 sun mutu, kana tuni aka kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti. Yau Litinin, shugaban gwamnati a kasar Jamus Angela Merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban Rasha Vladimir Putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi, kwanaki bayan da sauran shugabannin Turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi. Merkel tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da Putin a wurin taron kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels. Shugabannin Turai, musamman kasashe da ke iyaka da Rasha, sun yi watsi da wannan shawara, suna faɗin cewa yin wannan taro da Putin tamkar bashi tukuici ne akan miyagun ayyuka da Rasha ke yi, kamar kai harin kutsen yanar gizo ko kuma jibge sojoji akan iyakar ƙasar da Ukraine. A maimakon haka, shugabannin na kasashen Turai sun amince da shata ka'idoji da kuma sharuɗoji a taron koli nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara a Vatican, inda ya gana da Papa Roman Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma safarin dan adam da sauransu. Ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan Oktoba tsakanin Papa Roma da shugaban Amurka Joe Biden, dan Katolika na biyu da yake jagorantar Amurka. A yau Litinin kuma, Blinken da ministan harkokin wajen Italy Luigi Di Maio sun yi haɗin gwiwa wurin jagorantar taron kungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da ISIS, inda wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka ce ministocin za su tattauna akan yadda za a ci gaba da matsan lamba akan kungiyar 'yan bindigan a Iraki da Siriya, yayin da a gefe guda za a yi ƙoƙarin murkushe ƙungiyoyi masu alaƙa da ita a ko'ina a faɗin duniya. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jiya Lahadi cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan Taliban ta Afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar. Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yaɗa. Wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da Islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin Afghanistan ke mata akan cewa Taliban tana amfani da kasar Pakistan tana shirya ayyukan ta'addanci a Afghanistan. Pakistan ta dade tana zargin buɗaɗɗiyar iyakarta mai kusan kilomita 2,600 da Afghanistan wurin shirya ayyukan 'yan bindiga da wasu haramtattun ayyuka tsakanin ƙasashen biyu. Bugu da ƙari, jama'an Pakistan sun ce akwai kimanin 'yan gudun hijiran Afghanistan 3 million da suke zaune a ƙasar, wanda sautari yake zama mabuyar 'yan Taliban. a ƙarshe Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19 jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa 15,000 a jiya Lahadi kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar Shugaban kasa Cyril Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar Delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar An kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane 50 ba. Za a haramta sayar da barasa kana za a kara lokacin hana fitan dare. Gundumar Gwatin tana da kashi 66 cikin 100 na sabbin kamuwar a cewar jami'ai. Hukumomi sun bayyana fargabar su cewa sauran gundumomin ka iya ganin karuwar sabuwar cutar. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa adadin kamuwa da cutar a duniya ta haura miliyan 181. Amurka dai ita ce kan gaba da miliyan 33,600, kana Indiya na biye da ita da sama da miliyan 30, sannan kasar Brazil mai sama da miliyan 18.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Labarun duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni da batun harkokin tsaro a Najeriya da yasa aka kakkafa kungiyoyin tsaro na sa kai a sassa daban-daban na kasar. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari yayi nazari kan lamarin ga rahoton da ya hada mana.
A yanzu haka dai tasiri da kuma mahimmancin kungiyoyin sa kai ko kuma yan banga a wajen taimakawa jami'an tsaro a yaki da bata gari na ci gaba da ƙara fitowa fili a Najeriya. Tuni dai dama akasarin irin waɗannan kungiyoyi na matasa da ake yi ma lakabi da suna yan ƙato da gora. A jihohin arewa maso gabashin Najeriya suka bada gagarumar gudunmuwa wajen yaki da yan kungiyar Boko Haram da suka addabi yankin. To a yanzu kasancewar matsalar rashin tsaron ta gangaro zuwa arewa maso tsakiyar Najeriya yasa da dama daga cikin matasan yankin yanke shawarar fadawa irin waɗannan kungiyoyi domin taimakawa wajen kare kai da kuma sauran al'ummar ƙasa. Alhaji Bello Abubakar shine shugaban kungiyar Filani ta Biyatti Allah a jihar Kwara da ke tsakiyar Najeriya. Ya ce tunda suka fara ganin ayyukan bata gari a jihar Kwaran suka fara daukar matakin karawa yan bangar karfi.
Kasa yanzu yanzu Najeriya nan kowa ya koma ta kai. Yanzu mu ma fara muna fuskantar matsaloli guda-guda kuma cikin su muke yanzu ana kashe muna mutanen mu shugabanni a cikin har gida a je a iske mutu a kashe shi. To kaga mu ma yanzu muna nan muna ta kokari muna nuna ma gwamnatin mu ta taimake mu don Allah ta tsaya ta taimaka muna mu ba shawaran da muke bata ta taimaka muna mu kara ma su yan kungiyar mu vigilante karfi duk wani wanda zai shigo a nan Kwara mu san shi waye ne. Miye ne aikin shi mu tantance juna.
Na'am, wato kuna da kungiyar yan banga kenan masu patrol ko kuma masu sentry kenan.
Insha Allah shi mai martaba sarki Lori ya ba mu su kuma ya hada mu da sarkin daji na yan kasa su Yorubawa ya hada mu da su. Kuma shi gwamna ya sa mu da hannu da cewa mu tsaya mu ma mu kawo jama'an mu su shiga wannan aiki don a taimaka ma juna. Kun wasu bata gari kada su shigo cikin mu a dinga cewa filani na jihar Kwara suna tarda hankali a jihar Kwara.
Duk da yake dai masu aikin sa kan sun shiga ne domin bada gudunmuwarsu wajen tabbatar da tsaron kasar su ba tare da sa ran samun wata lada ba daga gwamnati. To amma wasu daga cikin su da muka zanta da su sun bayyana buƙatar samun makamai da za su iya tunkarar waɗannan yan bindiga da suka addabi jama'a.
Ga gaskiya Mustapha Batsari ina mai tabbata maka idan har gwamnati za ta taimaka ta ba mu babban makamai wanda za mu fuskanci mutanen nan insha Allah za mu ba da muhimmanci fiye da duk wasu jami'an tsaro da ke domin mun ba da rayuwarmu ne tsakani da Allah domin mu kare haƙƙinmu da iyalanmu da iyayenmu gaba ɗaya. abin da ke waruwa muke da kalubale kan shi shine idan suka zo da makamai wanda yake namu suka tuce su domin makaman su suna zuwa ne mai kyau kuma namu ba ne
ba. To amma kun taba cin karo da su kuka fahimci haka?
Mun ci karo da su domin mun fafata da su makaban mu da yake ba mu da makamai na kware nasu ai namu dole ne muka taurara muna cikin fada da su mu makaman mu ya tsaya nasu kuma sun zo da makamai wanda yake namu dole muka kauce muka ba su wuri.
To yanzu mine ne bukatar ku ko kuma kiran ku ga ita gwamnati akan wannan al'amari?
Mu kiran mu ga gwamnati ta taimaka ta ba mu babban makamai kamar AK-47 wanda zamu tunkare su gaba da gaba ba gudu ba ja da baya insha Allah zamu bada ayi zamu yi tukuru yanda ya kamata
saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkare mutanen nan amma gwamnati ta ba mu kayan kwarai bindigan nake gare mu gaskiya ba mu yi tunkare mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya su.
To a gaida Nasiru, har yanzu muna Najeriya inda muka leka Niger Delta. Nan ma kan sha'anin tsaro ga wakilin mu Lamido Abubakar da cikakken rahoto.
Kungiyar nan ta 'yan bindigar yankin Niger Delta da aka dade ba ji duriyarta ba mai suna Niger Delta Avengers ta shelar cewar za ta ci gaba da shirinta na kai hare-hare kan matatun ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu 'yan siyasar yankin da ke hada baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin a cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da kungiyar ta Avengers ta fitar ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta Iblis da dukkanin bukatun 'yan yankin na Niger Delta kungiyar ta Avengers ta ce a sanar take da halin da Najeriya take ciki sannan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai mu hari sai mun kai tare da lalata shi. Kungiyar ta Avengers dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta musamman a shekarar 2016 dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers. Naje ta bakin wasu tubabbin 'yan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba.
If they really want to attack, they will do it. And so they keep that Avengers threat to give a threat that Avengers.
Wannan wani kumanda ne da ke da suna General Tex Amai. Yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar 'yan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba. Bisa la'akari da yadda 'yan bindiga na Avengers a baya suka kassara harkokin tsaro musamman na hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Shi ma wani tsohon dan bindiga yace
in ka tuna baya 2016 ɗan bindiga na Avengers sun kawo irin wannan maganar in execution din shi. In ka duba on the 4th of May 2016 suka yi attacking Chevron a nan Niger Delta sun tsara attacking wannan na Shell shi ma haka. So yana ga gaskiya wannan maganan ba wai maganar bogey ce ba kawai tunda mutane ne da suka taɓa yi da
wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai da nufin yiwa yankunan da ake hako danyen mai babbar kuskure ma. To sai dai kuma fadar shugaban kasar tarayyar Najeriya ta yi gargaɗi kan kungiyar ta Avengers a shirinta na kai hare-hare a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa.
Abin ya zo da mamaki matuka domin kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban Muhammadu Buhari ya yi taro da dattijai na kabilar Ijaw kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi ake wannan bayanai kuma suna jaddada waɗannan buƙatu kuma har suna wani barazana na kawo fitina. To lalle da walakin goraniya
kamar wani mataki gwamnatin Najeriya za ta dauka musamman na tsaro bisa la'akari da ita kungiyar Avengers ta baya in ta irin wannan ikirarin ya kan yi tasiri.
To mu fatan mu dai shine kada ma dai a fara kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli bai kamata a ce an kai abu har ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaida Lamido. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Sani Malumfashi.
A Najeriya, ƙasa mai yawan mutane kimanin miliyan 200, har yanzu tana fama da ayyukan ta'addanci, cin hanci da rashaha, almandahana da kamuwa waɗanda suka addabe ta. Ya sanya yanzu al'ummar ƙasar suka raja'a ga neman mafita. Tambaya nan ita ce, shin ba kira mi ya ci gawayi? Kana kuma inna 'yan bindiga suke samun makamai da albarusai? Kuma suwane ne ke koya masu yadda ake sarrafa bindigogi na zamani da yi masa gyara da kwaskwalima idan bukata ta taso? Wannan da kwai sake. Boye duk waɗannan tambayoyi suna zukatan jama'a ko da gidadawa ne. Hakan ya sanya yanzu hukumomin tsaro na kan iyakar Najeriya suka haɗa kai don yin aiki tare da shugabannin al'ummomi da ma wasu fitattu a cikin al'umma don kawo ƙarshen wannan al'amari da ake ta kikikaka a kai. Bisa ga wannan yunkuri, shugaban hukumar shige da ficen Najeriya wato Controller General Muhammad Baban Dede ya kaddamar da wani sabon shiri na yin aiki tare da sarakuna, hakimai, dagatai, har ma da masu anguwanni da ma wasu fitattu a cikin al'umma don neman mafita ga wannan al'amari. Farko dai da isassar jihar Katsina ya kai ziyara ga gwamnan jihar Aminu Bello Massari da mai martaba sarkin Katsina da kuma mai martaba sarkin Daura, ya musu bayani cikakke, kuma a dukkanin sarakunan sun tara mai hakiman ƙasarsu inda suka ji bayanai kai tsaye daga bakin Baban Dede. Daga bisani ne ya kaddamar da wannan shiri a jibiya kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Ga kuma jawabin da yawa jama'a.
Idan dai kana takama da ƙasar ka, sai dai kana da wata ƙasa, karka bi ta daji, karka tafi ba takarda. Yayi mun yadda ƴan uwa ne, amma ƴan uwan juna kowa da ƙasarsa. Kowa gaskiya ba, ya kamata da haka nazo goga na sanarwa kowa. Kuma Allah ya da ma'aikata za su ci gaba da kokari. Ina roƙon mutanen Jibiya, musamman sarakai, dan na je gun sarkin Katsina ya tara hakimai, har hakimin jigar ma ya je. Me riga ya musu? Ku yi aiki da masu aikin sarki. In nace masu aikin sarki duk mu ne gamna. Da ɗan sanda mai kaki, da ɗan sandan shiga da cuci, da ɗan sandan karɓar haraji custom, da ɗan sandan ƙore GSS, har soja ma, har shi ma a yi aiki da shi. Me yasa duk muna muku aiki da yi? Kuma ba mu kaɗai za mu yi aiki ba, har da mai anguwa, har da hakimi. Akwai lokacin da muka ji labari wai wani ya ɓata ya je gidan hakimi, ya zana hakimi ya kakkare shi, saboda me? Ya zai ka kare ɓarawo. Mai sarki yana neman mutum ga kaƙo shi gana hakimi, ba bai halatta ba. Jama'a, mun zo jibiyar mu sanar muku cewa na yi magana da mai martaba sarki. Na ziyarci mai girma gamna. Gamna ya bada haɗin kai, sarki ya bada haɗin kai, hakimi ya bada haɗin kai. To mu talakawa me yasa ba za mu yi ta ba? In doka ba a bi ta ba an yi laifi. Saboda haka muna kira ga jama'a, dan Allah dan Annabi, iyakan nan a zo a wuce iyaka, a wuce kar abu daji, a wuce da takarda. Na ɗaya kenan. Na biyu, baƙi sukan shigo ƙasarmu su miƙe ƙafa, su yi aure, har mataran shiga siyasa. Wallahi idan ba mu yi kuskure da kanmu, wata nan ba kone ma zai tsaya a takara. Ya kamata mu yi kishin kanmu. Doka ba ta yadda wai don ka zo ka zauna ka yi aure ka zama ɗan Najeriya ba, don mun kama mutane mun kai su gaban kuliya. In ka zauna a ƙasar nan ka yi aure, kai ba za ka zama ɗan Najeriya ba, har sai shugaban ƙasa ya baka takarda ta citizenship. Amma ƴaƴan da ka haifa da matar ƴan Najeriya, ko ƴaƴan da ka haifa da uban ɗan Najeriya, suna da ikon zama ƴan Najeriya. Ba kai kawai ka zo ka zauna ka yi shekara goma shi kenan sai ka je ka nemi Najeriyan passport, ai ba za ta yi ba kuma, ba yadda da wannan ba. Saboda haka muna neman taimakon masu anguwa. In an ga baƙo ya zo ya zauna a sanarwar immigration, yanzu akwai doka da ta ce duk baƙon da ya zo zauna in dai kwana 30 ba a sanar ba immigration su rubuta sunansa, zan ba su rijista. Muna da kayan rijista ta computer, amma yanzu ba mu da isasshen kuɗi, mu kai kowace garin hukuma, muna da shi cikin garin Katsina, amma yanzu za mu buɗe rijista kowane ɗan lokal gwamnati immigration officer. Ba a ba da kuɗi a yi rijista, rijista kyauta ce. Kuma ya karku cewa ya shigowa ne har da fita ma, akwai mutanen da masu anguwa ko za su taimaka su bari ta bayan daji, kusa ko suna yau duk mutanen ne masu neman su. Wani GSS yana neman sa, SSS yana neman sa, yayi wata barna sai ka zo ka ce adalla zan wuce ta bayan gida, sai ka taimaka ya dau babur a wuce ta bayan daji. Wani kuwa soja na neman sa, dan bindiga dadi ne, dan Boko Haram ne. Wani kuwa dan sanda yana neman sa, ya ci kudin wani. Wani custom suna neman sa, ya shigo tattata kwaya da yawa. Wani kurzin ma suke neman sa, ya zo daga kurzin. Kawai ka taimaka ya wuce, kai ma ka zama mai laifi. Dan Allah kada a yadda ba ko ya mutu daji, saboda duk wanda ya mutu daji ba shi da gaskiya, musamman manya-manyan ƴan boko. Wani EFCC ma suke neman sa. Saboda haka mu yi kishin, kada a yadda mutane su fice bayan daji ko su shigo, kada a yadda mutane su zauna baki ba ai mana rahoton mun yi rijista ba, kuma rijistar nan kyauta ce.
Daga bisani sai ce baban Dede ya ba su tabbacin cewa yanzu za a rika bada takardar dan kasa a kananan hukumomi. Kana kuma ya gargadi ma'aikata da amsar na goro ko kuma yin ringizo akan kudin da ya kamata a amsa na rajista.
Duk da dai akwai dan uwanka a can tsallake, ko kana da ƴar uwa a tsallake, ko kana da mata a tsallake, ko kina da miji a tsallake, ko kana da kaka a tsallake, bai halatta ka shiga ɗaya ƙasar ba ta Nijar sai kana da takarda. Kuma wannan takarda mun ba da izini yanzu a ringa ba da ita iyaka a nan. A kwantola kana yi ƙarin kuɗi, akwai kuɗin dokuna a gaya talakawa su sani, kowa ya sayi takarda. Mutanen Najeriya ne ko ba masa takarda ba sai mai ke damu ba. Amma za ka tara yawancin mutanen ƙasar suna takardar su. Kuma abin da yake damu matafiya sun ce akwai ma'aikatan da sun ga takarda ma sai ce kai turanci ka zo da takarda. To na musu bayani kar a karɓi kuɗin mutum yana da nufin zai wuce kar a karɓi kuɗin sa. Ba shi da kuma abin da muka gaya mu kuɗin da ake karɓa in ma ana karɓa ba a kai mana dan wasu ce a wallahi kuɗin manya ne ƙarya ne. Saboda haka in ba karɓa duk wanda ya dai zai gane kansa.
Ya kuma bai wa jama'a damar su yi tambaya na abin da ke zuciyarsu. Na farko dai wanda ya fara magana shine kantoman karamar hukumar mulki ta Jibbiya Alhaji Muhammad Lawal Hussein Musawa.
A matsayin wani shugaban karamar hukumar Jibbiya iyaka da kasar Nijar, zan iya cewa kowa shigo aiki kasai sanda za a shigo wasu wasu ba sani ba. Wannan aiki na immigration ne kuma ga alama manpawa da immigration ta yi kadan. So akwai buƙatar a ɗauki ma'aikata daga wajen yan uwana Saraki da Magadi. Ina da yakinin cewa muna fuskantar wata matsala ta indigenization. Indigenization din nan wani abu ne wanda yake mu at our level. In aka kawo maka indigen da sa hannun sarki ba ka da option dan ka bar shi. To ina roƙo idan za a tabbatar da mutum dan jibi ne shi ya kamata a yi bincike na ƙwaƙwafa.
Shi ma wakilin hakimin Jibiya sarkin Arewan Katsina Alhaji Rabe Rabiu ya yi magana.
A madadin ya girma sarkin Arewa, to alal haƙiƙa wannan taro namu ne na al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya. Kuma a shirye masarautar ƙaramar hukumar Jibiya take don ganin ƙasarmu Najeriya ta zauna lafiya, don ganin an samu wannan cigaban wannan shiri. Kuma game da wannan rijista mai girma dai a ƙara wayan mu mutane da kai. Saboda aka wayan mu mutane da kai shine za a gane muhimmancinta, har a gane mashin ana yi a nan wuri dan sannan za a zo.
Masu ugamin kusan su ne matsalolinmu. Kuma yadda mai girma kai magana cewa baƙina zuwa su zauna su hayo a wuri wallahi tallahi gaskiya ne. Kusan matsalar mu dillalai ne. Dillali ne za a zo ya saida ma baƙo gida kai hakimi ba baka sani. Baka san zuwa ke ciki ba. Ba wani masu ugamin ita ya kai a tsakanin wannan abu. Wallahi muna da ungumi tsakanin magama da Jibiya waɗanda yanzu wallahi sai dai addu'a kawai.
Sunana Abdullahi Kari yana mutum san karamar hukumar Jibiya. To sako na mai girma kan maganar ayyana da duniya. To abin da aka sani a wannan boda na zo ka shiga hukumar. Wannan ayyana da duniya shi ne nake mana muke amfani da shi. Muna yin ta sako mu je mu ka koma da Allah a cikin ta mana a cikin azumi ko da ayyana da duniya.
Daga cikin korafe-korafen da aka saurara har da wanda ya shafi hukumar Kwastam, nan take wakilin controller na Kwastam a jihar Katsina Muhammad Dokaje ya mai da martani.
Maganar da bino da aya da take yi, wannan doda an buɗe kawai domin mutane su dinga wuce, amma ba a buɗe domin kaya su wuce ba. Kuna kusa da mai gatari ya ku je ku biya bincin ɗanku daga bino ku kama hanya, ko su goro da tela goma an buɗe da tela 20 ka kayan kuɗi Allah ke da gaskiya.
A ƙarshe, Controller General Muhammad Baba Dede ya ba su bayanai masu gamsarwa.
Kamar yadda hakimin Jibe ya faɗa, kamar yadda ciyaman ya faɗa, cewa ya kamata a wayar da kan mutane. Wannan harkar wasan kwaiko zan riƙe ta za a yi amfani da ita, za su yi drama za mu sa a talabijin sosai. Saboda haka ya yi kyau. Yana da kyau mutane su san cewa rijista ya zama dole. Ya kamata mutane su san cewa bai kamata a shiga ko a mutu ta hanya ba ta hanyar doka ba. Yana da kyau mutane su sani. Mutane su ɗauka kamar wasa ne wanda ba wasa ba ne, akwai hukunci a ka. Kuma a nan Katsina akwai mutane suke kurkuku akan haka.
Sani Shabu Malumfashi, Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Kasar Croatia ta yi wa jarar a gasar ƙwallon ƙafar ƙasashen nahiyar Turai ta bana. bayan da a yau ta sha kashi a hannun Spain da cibiyar da uku a wasan matakin 16 na gasar a yau Litinin. To sai dai fa an kai ruwa rana sosai kafin Spain din ta dau girma, domin kuwa sai da ma wasan ta kai su a ƙarin lokaci bayan da ta karkare a lokaci na al'ada da kunnen doki da ci 3-3. Wannan ne wasa mafi kayatar da jama'a kuma mafi yawan zura kwallaye har 8 a duk lokacin gasar ta bana. Da wannan sakamako na wasan, Spain ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar, inda za ta fafata da kasar Switzerland. A halin da ake ciki kuma, kasar Portugal da yanzu haka ke riƙe da kambin gasar ta kasashen nahiyar Turai, ta yi wajarar a gasar ta bana bayan da Belgium ta doke ta da ci 1 da nema a daren jiya Lahadi. Togan Hazard ne ya zurawa Belgium din kwallo tilo da ta ba ta nasara. To amma kuma Portugal din ta yi duk iya kokarin ganin ta rama, amma hakan bai samu ba. Tamkar dai a gasar da ta gabata, Portugal din ta yi fitar kutsune daga matakin rukuni na gasar a matsayin mafi kwazon na uku a rukuni. To sai dai kuma ta kasa bada mamakin da ta bayar da irin sa a gasar da ta gabata, inda ta kai ga lashe gasar. Najeriya za ta fafata gasar tsere ta gurunya da kanin wani a gasar wasannin Olympics na bana a birnin Tokyo na kasar Japan, karon farko a tarihi da ta sami shiga gasar ta tsere. Tawagar tseren ta Najeriya ta sami tikitin shiga gasar ne bayan da ta kafa sabon tarihi na kammala gudun a cikin mintuna 3:14 a dandalin wasanni na kolejin fasaha da kere-kere ta Yaba da ke birnin Eko, wato daƙiƙa 4 ƙasa da tarihin da aka taɓa kafawa a faɗin nahiyar Afirka na kammala gudun a cikin mintuna 3:18. Najeriya za ta kasance a cikin ƙungiyoyi 16 da za su fafata a gasar tseren, a yayin da ƙasar ta maye gurbin ƙasar Jamhuriyar Czech a matsayin ta 15 a jadawalin mafibitan ƙasashe 16 da suka sami tikitin shiga gasar. A halin da ake ciki kuma, jumlar 'yan Najeriya 51 ne za su fafata a gasanni daban-daban na babbar gasar ta wasannin Olympics ta bana da aka tsara saboda gudanar da ita a wata mai zuwa a birnin Tokyo. Shugaban kwamitin wasannin motsa jiki na Najeriya Habu Gumel ya ce yanzu haka kwamitin na nan yana aiki tare da ma'aikatar wasanni ta ƙasa domin tabbatar da cewa tawagar ƙasar ta taka rawar gani fiye da can baya, inda ya ce kuma adadin masu fafata gasar daga Najeriya kaɗai ya nuna cewa an sami ci gaba ta wannan fannin. A ɓangaren wasan tennis kuma, mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya soma fafutukar kare kambinsa na gasar tennis ta Wimbledon bayan da ya doke matashi ɗan ƙasar Burtaniya Jack Draper a zagayen farko na gasar ta bana da aka soma a yau Litinin. Djokovic ya fara ne da shan kashi a turmin farko na fafatawar tasu, to amma daga baya ya dawo bakin ƙarfinsa ya yi wa matashin turmi 3 a jere. To sai dai kuma mutum na uku a duniya Stefanos Tsitsipas, wanda ya fafata wasan ƙarshe da Djokovic a gasar French Open da aka gudanar a farkon watan nan, mamakin gaske ne ya sha bayan da ɗan ƙasar Amurka Francis Tiafoe ya doke shi ya kuma fitar da shi a ranar farko ta soma gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Akalla mutane 7 sun mutu kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya Lahadi a babban birnin Bangladesh, amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba, wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku, a cewar ma'aikatar 'yan sanda da ta kwana-kwana. Fashewar ta auku ne da yammacin jiya a wani gini a Mukbazar da ke cikin birnin Dhaka. Kana ma'aikatan ceto sun isa wurin, inji Faisal Lur Rahman, jami'in kwana-kwana a cikin ginin. Akalla gine-gine 7 suka lalace sakamakon girmar fashewar, inji Rahman. Yau Litinin, shugaban gwamnati a kasar Jamus Angela Merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban Rasha Vladimir Putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi, kwanaki bayan da sauran shugabannin Turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi. Merkel tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da Putin a wurin taron kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels. A ƙarshe, Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19. Jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa 15,000 a jiya Lahadi, kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar. Shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar Delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar. An kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a, amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane 50 ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a sake jin wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar alheri.